إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 24 ga watan jumada al'ula hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1439 wanda ya daidai da 12 ga watan Januwari haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2018 Allah madaukakin sarki ya tara mu a wannan unguwar ta intermediate low cost unguwar da ke cikin babban birnin Sokoto domin tunatar da kanmu da ƴan uwa musulmi daga cikin kalmomi na mahaliccinmu babu shakka na karɓa wannan gayyatar da aka yi min saboda irin girman da ke ga mutanen wannan unguwar a gurina unguwa ce wadda take mai matuƙar girma ni a idona wanda da sannin mutane za su sa abin da nake faɗi wanda wannan yasa na karɓa to sai an dan samu wani akasi domin na so in yi karatu mai tsawo ya zama in karantar da wasu al'amura waɗanda za su tayar da hankulan al'umma waɗanda za su sake zafafa imaninmu mu gano dalilin zuwan mu duniya da abin da ya kamata mu waye gari muna aikatawa da kuma daga ƙarshe ina za mu koma to sai kasance ba dade da mini aiki ga bakina ba yanzu haka ina magana tare da pen na sha ferry levers na sha duk abin da nake sha amma still har yanzu ina magana ina jin ciwo wanda wannan zai sa dole ya kasance kalmomin da zan faɗi su takaitu amma na yi alƙawali idan za a sake sa irin wannan haɗuwar wani lokaci nan kusa koda ko sati ɗaya ne ko sati biyu ko uku ko huɗu yadda kwamiti suka ga ya cancanta to zan halarci wurin in gabatar da karatun da ni niyyar in gabatar a nan amma duk da haka zan faɗi wasu daga cikin kalmomi waɗanda za su amfane ni kuma su amfane al'umma insha Allahu ta'ala. Daga farko, ƴan uwa musulmi, mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya halicce mu, ya kawo mu a wannan duniyar ba akan banza ba, ya halicce mu ni da wata manufa wanda tun gabani ya halicce mu sai da ya tara mu ruhin mu gabaki daya, sa'annan ya tara dukkanin halittu ya dauki alƙawari da mu. Wa zai dauki amana? Wata amana mai matuƙar girma, Allah bai boye ba, amana ce mai matuƙar girma, wanda duk ya karbi wannan amanar ya kiyaye ta, to zai samu rahama ta rahama mai yawa. Wanda ko duk ya ainihin karbi wannan amanar ya tuzartar da ita, to babu shakka zai samu azaba ta mai tsanani. Akan gita marana wannan amanar. Mu dubi girman rana. Malaman kimiyya sun tabbatar da cewa wannan ranar da muke gani tafi duniya girma, nisanta ne yasa muke ganin ta karama, amma ta yi girman duniyar da muke rayuwa a cikin ta guda 109. Ka samu wannan duniyar kwara ɗaiɗai har kwara 109 ka haɗe guri ɗaya, su ne girman rana. Allah ya ce rana ga alƙawai, ga amana ta nan, za ki iya ɗauka? Rana ta ce a'a, ita kan ba za ta iya ɗauka ba. Aka gitta wannan amanar ga sammai, mu dubi faɗin sammai. Akwai samar da idan ka ɗauki wannan duniyar ka jefa ta cikin wannan samar, za ta koma kamar ka ɗauki ƙwayar gero ka jefa cikin Najeriya. Akwai samar da take da girma kamar haka, ko ba mamaki ma ita ce ƙarama daga cikin samman. Ita ma wannan saman idan ka ɗauke ta ka jefa ta cikin sama ta gabanta, za ta koma kamar ka jefa ƙwayar gero a Najeriya. To haka har samman guda 7. Allah ya ce ya ku sammai ga amanata. Sammai suka ce ya Allah, ba za mu iya ɗaukar wannan amana ba. Allah maɗaukakin sarki ya waiwayo zuwa ga ƙasa, tun daga ƙasa ta farko har zuwa ƙasa ta 7. Ya ce ga amana ta yaki ƙasa, ita ma ta ce ya Allah, ba zan iya ɗaukar wannan amanar ba, ta yi mini girma. Dukkanin wata halitta daga cikin halittun Allah wadda aka gitta ma wannan amanar, sai ta ce a'a, ita kan ba za ta iya ba. Fahamala hal insanu, ana haka sai mu mutane muka ce ya Allah, ai a daina gitta wannan amanar ga rana da wata da taurari da duniya da mai muga mu muka fi kowa iyawa. Ya Allah, a ba mu wannan amanar. Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki wannan amanar ya danƙa muna. Sa'annan daga baya ya yi nufin ya halicce mu, ya ɗora mu a bisa doron ƙasa, ya aiki mala'ika Jibril, ya ce ya kai Jibril, ka je ka jim komin daga kowace irin nau'in ƙasa a duniya. Mala'ika Jibril ya je ya jimƙo ƙasa baƙa, ya jimƙo ƙasa ja, ya ci jimƙo waccan ƙasar, ya jimƙo kowace irin launin ƙasa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga wannan ne ɗan Adam ya kasance. Za ka ga wani mutum fari, to an halicce shi da ƙasa fara ko? Za ka ga wani mutum ƙaƙƙarfa, an halicce shi da ƙasa mai tsakuwa a ciki. Wani kuma za ka gan shi kamar taliya, shi kuma an halicce shi da yashi wanda yake bai da ƙarfi ko? Wanda aka tara wannan ƙasar aka kwaɓa ta, sai da ƙasar ta yi baƙi ta ruɓa, ta koma hamaƙin masnun, ta koma laka wadda take baƙa, wadda take ta ruɓe. Sa'annan Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam. Da ya halicci annabi Adam, sai ya bar shi nan bai busa mishi rai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce durar da Iblis ya zo ya wuce ga halittar jikin annabi Adam, sai ya tsaya ya duba ya ce lalle wannan halittar halitta ce wadda take ba a iya mulkinta, tana da wuyar kai irin wannan halitta. Sai ya wuce. haka har lokacin da Allah madaukakin sarki ya busa mu annabi Adam rai. Da ya busa mishi rayuwa, kami yayi komi, sai Allah ya shafi tsatso bayan annabi Adam, sai ya fitar da dukkanin ƴan Adam tun daga dan da annabi Adam zai haifa na farko, da matar shi ma Hawwa wanda za a halitta daga jikin shi, daga awazar shi, har zuwa ga dan autan ƴan Adam wanda za a halitta daga ƙarshe, Allah ya fitar da ruhukan mu. Wannan abin ya faru ne kuma yawmu arfa, kamar yadda annabi ke faɗi, yana cikin al-bidaya wan nihaya na Ibn Kathir a juz'in farko. Hakan Allah madaukakin sarki ya fitar da dukkanin ruhuna, ya dauki alƙawari da mu, yace alastu bi rabbikum, e ba ni ne ubangijinku ba, ba ni ya kamata ku bauta ma ba, bai kamata ku kadaita ni ba. Mutane gabaki ɗaya muka ce ya Allah kai ne ubangijinmu, idan ka kawo mu doron ƙasa kai kaɗai za mu bauta ma, rayuwarmu mun sadaukar da ita gare ka ya Allah, ba mu da wani abu wanda zai shagaltar da mu a cikin rayuwar duniya daga bautar ka. Sai Allah madaukakin sarki ya ce mato mala'iku ku shaida, kada gobe kiyama in tayar da su su ce ba su san sun ɗauki wannan alƙawalin ba. A bisa wannan Allah madaukakin sarki ya sake mayar da ruhunan a cikin tsatson annabi Adam, har ma a lokacin sai ya hankalta ya duba, sai ya ga wani ruhi yana ƙyalƙyali, ya ce ya Allah kuma wane ne wannan? Ya ce cikin jikokinka ne wanda za a yi, wanda ake kira Dawud, yana ishara zuwa ga annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ya ce ya Allah to na ga shekaru ne ƴan ƙalilan zai yi duniya. Allah ya ce to su an ka rubuta mishi? Ya ce to ya Allah ko a ɗiba cikin shekaru na a ƙara mai wani abu? Aka ce to shikenan, aka ɗiba cikin shekaru annabi Adam aka ƙara mishi. To dama an ɗiban mu annabi Adam shekaru 1000, to an ɗibi shekaru kusa 40 an ƙara mu annabi Dawud, kun ga 1000 ba za su cika ba, za a zo a ɗauki rai shi ko? An zo ɗauka rai sai ce a'a, wallahi lokaci bai ba, ai yanzu saura shekara kaza. Sai Allah ya ce ya kai Adam, ashe baka manta ba da cewa ka ɗibi wani ɓangare na shekarunka, ka ba wani daga cikin jikokinka ba? To a wannan lokacin mun ɗauki alƙawari ga Allah. Sai Allah madaukakin sarki ya juyo su kuma mala'iku, yace musu isjudu li Adam, ku yi sujuda ga Adamu. Ga mala'iku sun taru, fasajjadu, gabaki ɗaya suka faɗi suka yi sujuda, illa Iblis, face Iblis, shi kadai ne abbai faɗi yayin wannan sujudar ba. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wanda daman kuma idan muka koma mu tarihin, Allah madaukakin sarki ya ba su labarin cewa zai halicci annabi Adam ko? Har suka ce a taj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah madaukakin sarki ya faɗa musu zan halicci khalifa in aje shi a doron ƙasa, kuma daga cikin sha'anin khalifan kamar yadda Ibn Kathir yake ambata a cikin tafsirin shi, yace Allah ya ba mala'iku labari cewa daga cikin abinda zai wakana ga wannan khalifan zai samu ƴaƴa da jikoki su yawaitu a doron ƙasa, cikinsu za a samu waɗanda suke zubar da jini ne su yi ɓarna nau'i daban-daban. To shi ne mala'iku suka yi mamaki, suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha, ya Allah za ka sanya cikin ƙasar wanda zai yi ɓarna a cikinta, wa yasfiku dima'a, ya zai yana zubar da jini ne? Tunda kun ga Allah ya ba su labari ko? Saboda mala'iku ba su gabatar Allah ga wani abu, kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kun ga su ba su saba ma Allah. Idan kuma kai jam'in kisar annabi Adam gabaki ɗaya a cikin alkur'ani da hadisi, za ka ga abinda Ibn Kathir ya ƙaddarta, tabbas babu shakka dole a ƙaddarta shi a wannan gurin cewa Allah ya ba su labari. To tunda haka ne da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adama, sai sanar da shi sunan komai, wasu malamai suka ce an sanar da shi sunan akushi na cin tuwo da abin shan ruwa da menene da sauransu, amma hadisi yana cikin sahihu Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanar da Annabi Adam sunan komai, duk da kai da kake rayuwa a yau da kake ganin kamar ba wanda ya san ka, to Allah ya sanar da Annabi Adam sunan ka. Da za a tayar da shi, to da zai ce ai kai ne wani dan wani na intermediate locus. Don haka an sanar da shi sunan komai. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya bijiro da waɗannan abubuwan, yace wa mala'iku an bi uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Tunda dai kuna ganin cewa kamar babu hikima wajen halittar wanda zai yi barna ya zubar da jini ne a doron ƙasa, to ku bani labari game da sunayen waɗancan abubuwan in kun kasance masu gaskiya. Wannan akwai abin da yake nuni mala'ikun kamar sun shiga cikin ilimi na Ubangiji ko da yake musu cewa halifan zai haifi iya da jikoki su saba, to da sun bari sun shiru haka nan. To sai suka yi tambaya tare da cewa sun san Allah fa bai yin wani al'amari ba tare da hikima ba, to shine zai gwada musu cewa ilimin su dan kalila ne. Sannan wannan wanda za a kawo a doron ƙasa wani ne wanda ya fi su ilimi, kuma wani ne wanda zai jaddadar da ilimi a doron ƙasa. Wata halitta ce ta daban wadda take mai matuƙar girma a gurin Allah, wadda Allah ya ƙawata ya girmama da ilimi. Don shi ne malamai suka cewa duk ɗan Adam da ya zauna cikin jahilci har ya mutu cikin jahilci to ya yi hasara. Kuma lallai bambanci ne da dabbobi ɗan ƙalilan ne, wani sa'in ma malamai su ce dabbobin sun ɗara shi, domin da an ba su damar da aka ba shi da sun ilmantu su ma kansu. To ana a haka Allah madaukakin sarki ya bijiro da abubuwa, ya ce mala'iku su ba shi labari. Ga mala'ikun da yawa sun fi mutanen duniya yawa, tun daga Annabi Adam har ɗan autan ɗan Adam. Mala'iku waɗanda Allah madaukakin sarki ya halitta sun lunkamo miliyan biliyan da yawa. Don shi na ma kowane mutum ai akwai mala'ikin da yake tare da shi ko? Shi zai nuna ma sun fi mu ma yawa. Akwai wasu mala'iku waɗanda can cikin sama bauta kawai suke ma Allah. Sama ta yi gyatsa kamar gado wanda aka azama kayan nauyi. Gado na katako ya yi gyatsa yana batun ya karye, kukan nan da yake haka sama ta yi, saboda babu inda za ka jefa ‘yan yatsunka haka face akwai wani mala’iki tsaye wannan gurin ya nemi Allah ibada. Saboda haka mala’ikun masu yawa ne, ga Annabi Adam shi kaɗai. Sai Allah maɗaukin sarki ce ku faɗi ku yi sujuda ga Adam, ya ce musu ku bada labari an bi uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin, ku bani labari game da sunayen waɗannan abubuwa in kun kasance masu gaskiya. Suka ga yawansu sun tsohe ma Annabi Adam, wani kila ya ba Annabi Adam shekara miliyan 50, wani ya ba shi shekara biliyan 50, Allah kaɗai ya sani. Gaban idonsu aka halice shi, amma kuma gashi ya taso su an ce su bada labari ga su da yawa, adadi mai yawa, amma kuma wannan ya dubi wannan, wancan ya dubi wancan, ba wanda ya iya sanin sunayen waɗannan abubuwan. Ka duba daga cikin mala'ikun fa akwai masu saƙon ƙirar jiki, wallahi akwai mala'ikin da za ka ba shi duniya ya sa ta cike hanci ya shaƙa kamar ƙura za ta shige bai ko sai an yi ba. Akwai mala'ikin da duniyar nan ma in ya ɗauke ta da hannun shi sai ya mance ma da tana bisa hannun shi. To amma kuma ga su duk taronsu an ce su ba da labari game da sunan waɗannan abubuwan da aka gitta musu, aka bijir musu da su, amma suka kasa. Wanda daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce to tun da kun kasa, to ga Adam nan wanda bai yi girman jikinku ba. Lokaci an halicci Annabi Adam wa tuluhu 60 zira'an, zira'i 60 ne tsawon shi, kun ga ya fice bai girma tsawo ko? annabi Adam ba girman mu bane, annabi yace halittu ba su gushe suna rage girma ba, sannu yace har zuwa yau, wanda ake kira micro evolution, wanda ya saba ma evolution na su Charles Darwin, Erasmus Darwin, Jean Baptiste Lamarck da makamantansu. Wannan evolution ne wanda ke nuna dan Adam ya furkura daga yadda yake da, sai dai kuma babu evolution na species from another species ko ga wadanda suka yi karatun biology. To bisa ga wannan al'amarin, annabi Adam gashi bai girman su ba, cikin mala'iku akwai mai fikafikai 600 irin mala'ika Jibril, tsakanin fiffike ɗaya da fiffike ɗaya kuma ya yi nisan tsakanin bangon gabas zuwa bangon yamma, haka yake har fiffike 600, akwai masu 500, akwai masu 400, kuma Allah ma yana ƙarawa sama ga haka, ga su nan akwai masu har fiffike 2, 3, 4, 5, 6 haka Allah ya halicci abin shi. Ba wanda ya sa adadinsu, ba wanda ke iya ƙididdige girmansu in ba Allah ba. To sai Allah madaukakin sarki ya ce, to tunda kun kasa an ba ku isasshen lokaci, to yanzu quiz ya dawo ga annabi Adam. Ya Adamu anbihum bi asma'ihim, ya kai Adam ba su labari game da sunayen waɗannan abubuwan. Ana faɗi confidently annabi Adam ya miƙe ya ce, ya Allah wannan kaza ne, ya Allah wannan kaza ne, ya Allah wannan malar ridwanu ne, ya Allah wannan kaza ne, ya Allah, haka duk sai da ya faɗi sunan komai. Mala'iku suna tsaye, Allah madaukakin sarki ya nuna musu girman ilimi. To tun daga lokacin aka nuna musu ashe yawan ilimi yafi yawan ibada ko, duk da yake yawan ilimi bai amfani in babu ibada, sannan ibada ba ta karbuwa in babu ilimi. To amma dai ya zama ka zamo mai yawan ilimi yafi ka zama mai yawan ibada babu ilimi, domin ibada ka ba ta karbu ba. To a bisa wannan annabi Adam alaihi salatu wassalam ya gawa ba su labarin sunayen abubuwan, don haka sai Allah madaukakin sarki ya ce, to kun ga ashe wannan da zan halitta yafi ku kenan. Inda wasu malamai suka ce da mutum da mala'iku wane ne ya fi daraja, wasu suka ce mala'iku suka fi daraja, wasu suka ce ya Adam suka fi daraja, wasu suka ce me, wanda dai daga ƙarshe ra'ayi mafi adalci a ciki, wasu daga cikin mutane akwai waɗanda sun fi mala'iku daraja, irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadiqul masduq, irin annabi Ibrahim Khalilur Rahman, irin annabi Musa, irin annabi Isa ruhullah da sauransu, waɗannan masu darajan. Amma ni yanzu ba zan ce na kai darajar wani mala'iki ba ko, haka kai ma ba za ka ci ba. Waɗanda suke da wannan aƙidar mutane ne na daban, waɗanda suka ce imamansu su kan sun fi annabawa da manzanni daraja, kuma sun fi mala'iku daraja ma. Khomeini yake faɗi a cikin littafin shi na Al-Hukuma, innahu min daruriyati mazhabina anna li'a'immatina muqaman la yabluguhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Yace yana daga cikin lalurori abinda awajibi ka sani kuma kai imani da shi ka yadda da shi ba komai bane, kamar yadda kai san cewa ka imani da Qur'ani, to yana cikin haka cewa ka sani imamanmu suna da wani matsayi. La yabluguhu malakun muqarrabu, wani mala'iki wanda aka kusantar zuwa ga Allah, duk da karubiyun hamalatul arshi, waɗanda za su zo yawmal kiyamati ɗauke da al'arshin Allah, waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar yadda za ka same shi a mujallad na 8 na littafin Aunul Ma'abud na Shamsul Haq Azimu Abadi, cewa tsuntsuna tashi daga kafadar wannan mala'ikin gabani ya kai kunnen shi ya yi fira na shekara 700. To irin wannan mala'ikin akwai su, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya. To har waɗannan mala'ikun, duk da shugaban mala'iku mala'ika Jibril, wanda Allah madaukakin sarki ya kira ma ayatul kubira aya ubangiji mafi girma wala qadara amin ayati rabbihil kubira ko to duk da shi din malaika jibril bai kai girman ruh wanda shine kuma ar-ruh tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr to duk da shi bai kai darajar imaman su ba wala nabiyyun mursalun hadda ma wani annabi da Allah ya aiko wanda ya fito ga fili suna da cassette banda abin da an rubuce suna da shi cikin cassette yana fadin ko shi ne ko shi wane ne bai kai darajar imam Ali ba misali ko da ibarko shi Ibrahimu ne ko Isa ne yadda ake dai fadin su ma tare da kaskanci da wulakantawa da nuna ba su da girma ba su da daraja da ko Isa ne ko Musa ne ko ware ne in yi maka ba wanda ya kai daraja Imam Ali wanda mu a wajen ahlus sunna ba Imam Ali ne mafifici ba mafifici cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine Abu Bakar As-Siddiq al-Akbar sannan nabi shine Umar al-Faruq na uku shine Usman bin Affan kuma a lokacin annabi haka aka kasance ana yi kuma shine annabi yace zai gadi shugabanci bayana annabi yace a bashi takarda ya rubuta wani sako aka je dauko takardar yace kai a bari yace Allah ma ba zai bari ba kuma mu'minai ba za su bari ba game da sha'anin shugabancin Abubakar yana cikin rashin lafiya yace ma wani sahabi aje a ce Abubakar mamaru Ababakrin falisu libin nasi a ce Abubakar ya ba mutane sallah aka fita Abubakar bai na aka sa Umar ya ba da sallah manzo Allah ya ji sautin Umar an gama sallah yace aina Abubakrin ina Abubakar yake aka ce Abubakar bai ne ce aje a nemo shi aka nemo shi yace a sake wannan sallar bayan Abubakar ku kalla ku gani annabi ya ce wallahi wani dan adam yayi sallah ya limanci mutane ga sallah alhalin kasancewar Abubakar na cikin wannan al'ummar Allah ya haramta wannan to bisa ga wannan muga tama kila kenan to Allah madaukakin sarki ya nuna mu waɗannan mala'ikun masu kira halitta daban-daban cewa lalle lalle ilimi shine mafifici yace su yi sujuda ga annabi Adam fasajadu sai suka fadi ga baki dai suka yi sujuda sai wani yace suka azago shi ga kasa suka yi ma wani wanda ba Allah sujuda ba wa annal masajid lillahi wala tad'u ma allahi ahada to ya aka yi haka kuma an ce Allah dai aka yi masa sujuda aka yi ma annabi Adam to sujuda wannan da ake cewa Allah kadi yake masa sujuda ce wadda mukallafi ke mala'iku mukallafai ne ba mukallafai bane mu da Allah ya kallafa mu da muka dauki amanar Allah mu haka take gare mu sannan mu Allah ya haramta muna mu yi sujuda ga wani abu in ba Allah ba to amma su ko mala'ikun shi yace musu su yi Allah ya haramta mu wata al'umma wani abu ya mu ya halatta muna ko ya halatta muna wani abu ya haramta mu wasu to haka nan ya haramta wani yayi ma wani sujuda amma ya halatta ma mala'iku su wa annabi Adam sujuda don haka fasajadu sai suka fadi ga baki dai suka yi sujuda la annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wanda daga baya abinda ke faruwa sai iblis ya kangare ya tsaye ga dukkan mala'iku sun sunkuya Allah madaukakin sarki yace ya kai iblis me ya hane ka da kai sujuda to wasu malamai sun dauko matsala to ai mala'iku ba su saba ma Allah to ya aka yi iblis sai Allah ya ce kana minal jinni fa fasaka an amri rabbihi ko shi aljani ne ba mala'iki bane an fahimta to amma ko mala'iku aka ce su yi sujuda usjudu li adam ku yi sujuda ga adam to ai ba a ce hadda iblis ba tunda aljani ne shi mala'iku aka ce wa mala'iku aka ce a wa sujuda su yi sujuda don ka aishi bai ciki wanda aka hura aka ce yana ciki da za ka shiga cikin wani gida sai a mutum 100 na cikin gidan kai ba ko ne sai ka shiga sai aka ce duk dan gidan yayi sujuda kai za ka yi tsaye ka ki a lokacin da kake cikin gidan kai ma dan gidan kake don haka a lokacin da yake cikin mala'ikun hukuncin mala'iku abin da Allah ya dura musu yana hawa kan shi don haka sai suka yi sujuda illa iblis face iblis aba ya kiya wastakbara ya girman kai wa kana minal kafirin ya kasance cikin masu kafirce ma umurnin Allah Allah madaukakin sarki tambaye shi ce ma mana aka Allah tasjuda is amartuka ko me ya hane ka baka yin sujuda alali a lokacin da na hore ka nace kai sujuda qala ana khairun minhu ni ne mafi alkhairi gare shi qiyasun ma annasi kenan Allah ya ce yi sujuda shi kuma yana qiyasin cewa ai na fi shi don haka bazan bi horon Allah bazan aiki da qiyasi malamai suka ce daga nan ne aka ciranto haramcin qiyasi tare da nasi har wani malami yace Allah ya tsare ka ka kasance cikin ashabu ara'aita wanda da an faɗa mai nasiyan qur'ani ko sunna sai ya ce to in kace haka nan to kaza fa yace to Allah ya tsare ka yace wayannan iyalai iblis kenan to ana cikin haka yace shi mafi alkhairi to menene hujjar shi ya aka ya zama mafi alkhairi yace khalaqtani min narin ya Allah ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tinin shi kuma ka halice shi da yumbu shi ga nashi tunani wuta ta fi yumbu wuta mi ce ce a bar halakarwa ko da ya jaki azaba yumbu ku da shi aka yi halittar ɗan adam kuma a bisa gare shi ake tafiya shukoki su fito bisa gare shi dabbobi su rayu akai duk dai rayuwa tana kan wannan ƙasa ko don haka ƙasa ta fi wuta wanda duk yaji an ce gidan shi wuta kun ga tashi hankali ne kuma wanda duk aka ce ma gobe kiyama wuta tashi hankali ne ko a kabari an ce wuta akwai wanda aka bude kabarin shi an zo ana gyaran makabarta lokacin su Imamu Ahmad ana gyaran makabarta sai aka tarar da wani mutum zamne bisa ta kujera yana riƙe da musafi na alƙur'ani yana karatu masu gina kabarin suka ce wallahi ba su taɓa jin sanyi irin wannan ba suna ɗagawa sai ya ɗago ka ya dube sai ya ce yace musu aqamatul qiyama qiyama ta tsayi suka ce a'a yace to ruddul labina kuma yadda bullon da kuka bude wani ko da aka bude kabarin shi wallahi wasu fararen fata ne sai da suka koma baki kirin wuta ce take ci saboda irin bala'in da ke ga wuta wanda ya jagabanci tonon kabarin a gyara kabarin da ya dawo gida iyali ne suka yi musu suka ce ba shi bane su ba su san shi ba ana cewa garin ya fi kowa kyau amma da ya ga wannan wutar da wannan azabar yana wayoyuwa ya fi kowa muni a garin nan so ku kalla ku gani don haka wuta ba ta da wani abu na alkhairi to bisa ga wannan Allah madaukakin sarki ya hujjance iblis kai ashe jahili ne kare kake tunanin wuta ta fi yumbu sana har in hore ka kuma ka dawo kana ganin cewa kai amfani da naka hankali ya fi ka dauki abin da na fore ka a anta a'lamu minni kafin ilmi ne duka halittu Allah wa ma uditu min al-ilmi illa qalila ba a ba mu wani abu na ilimi wa face dan kadan akwai wani abu da ake kira universe sarari ne wanda duniyar mu take ciki duniyar mu gudu take ciki wannan sararin babu wani jirgi da ya gudun duniya babu wani bullet the fastest bullet in the world LR bullet bai kai gudun duniya ba tafe take da gudu daga bangon gabas na universe zuwa bangon yamma na universe shekarar ta biliyan biyar tana gudu har yau bata kai bangon ba ka dibi girman wurin akwai taurari waɗanda sun fi duniyan mu girma sun cikin sararin samaniya cikin universe waɗanda sun fi mutanen duniya yawa irin waɗannan taurarin da za a ba kowane mutum tauraro biliyan ɗai wanda ya fi duniya girma, to da ko rabi ba a rabi ba. Kuma Allah yana da ilimin duk abin da ke kasancewa cikinsu. Wannan duniyar da muke rayuwa cikinta akwai sauran planet bakwai, 8 planet ne na solar system ko? Duk da yake wasu na cewa 9 an gano wannan planet ta ƙarshe ba planet ba ce, suna kiranta dwarf planet, tana daga cikinsu su Eris, su Mekemeke, Minene da sauransu, sunayensu ne duk da su can da yawansu sunayen gumaka ne aka sa musu. So ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko ba mu, duk da duniyar mu ga tanan ba mu gama iliminta ba, balle mu dawo ilimin wasu planet. To namu solar system akwai planet 8 ciki, akwai solar system mai planet 100, akwai solar system inda sun fi mutanen duniya yawa, ko wani solar system yana kunshe da duniyoyi ga sunan babu iyaka. Allah kaɗai yake da wannan ilimin. Haske gashi ne, idan aka haska shi aka ce dai wata duniya, dubi yadda haske ke tafiya. Da bangon duniya na gabas zuwa bangon yamma cikin sakan guda yamma haske yawa ya kawo. To amma haske zai yi tafiya shekara triliyan 9 daga bangon universe, bai kai bango guda na universe ba, tafiya shekara triliyan 9. To duk wannan sararin cikin ilimin Allah yake. Sannan sun ce kuma multiverse, irin wannan universe ba guda ta ba, yawa gare ta. Allah kaɗai san adadinta. Don haka iliminmu ma kuma duk da duniya ba mu yi da sani ba, da mu da mala'ikun da dukkanin halittu Allah, abin da muka sani daga cikin ilimin Allah ƙalilan ne. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari cewa kurciya ce take bisa allo na jirgin ruwa, tana dukawa cikin teku ne, tana ɗan ɗiban ruwa tana sha. Yace kwatankwace ilimin da anka ba halittu cikin ilimin Ubangiji kamar abin da wannan kurciyar ta ɗan ɗiba cikin wannan tekun ne. Me ta ɗiba ciki? Tana rage teku da komi? To haka iliminmu Allah ya ɗaya mana ɗan ƙalila, shi ne ma utitun minal ilmi illa ƙalila. Don haka bai yiwuwa ɗan adam a ce mai Allah ya ce ko manzon Allah ya ce, ya tsaya yana faɗa, ko kuma ya tsaya yana cewa a shi ga yadda yake tunani, ga yadda yake gani. Allah ya faɗi abu ko manzon Allah ya faɗi abu, ka tsaya ka ce naka tunani za ka aiki da shi? To a anta a'lamu am Allah, kai ka fi ilimi ko Allah? Sai ka faɗa mana menene bayanka, baka sani ba. Cikin jikinka ma baka sani ba. Sai a yi test a ce ai diabetes gare ka, baka ko sani ba. To amma duk wata halitta da ka gani babu ciwon da a cikinta, da lahiyar da a cikinta, da dukkan wani abu da ke cikinta wanda Allah bai sani ba. Kamin ya faru ma Allah ya san zai faru. Sai rafida da ke ciwa su, Allah bai da ilimin abin da zai faruwa. Aqidar bada suka ce sai gari ya waye, idan adam ya aikata abu sai Allah ya ga an aikata, sannan ya sani ya ce ashe jiya ban san abin da kake da niyyar yi ba wane, sai yau. Don shi to bisa ga wannan ka'idar Allah maɗaukin sarki ya la'anci Iblis ya ce ka fita daga cikin aljanna, ba abin da ke yiwuwa bane gare ka kai girman kai cikinta, ka fita kana cikin waɗanda suke ake wulakantawa. Allah ya kori Iblis a ciki, Iblis ya fita yana wulakantacce. Amma kami ya fita kuma sai ce ya Allah yana neman wani hanzari gare ka. Unzurni ila yau abin nan, ka kai mini jinkiri zuwa yinin da za ka tayar da waɗannan. Allah ce ƙala ya ce innaka minal munzirina, ko kana cikin waɗanda ake ma wannan jinkirin, ka je ba za a kashe ka ba sai duk mutane sun mutu. Ƙala ya ce to ni ko fa bima a gawaita ni, rantsuwa nake maka Allah. Me muke ce ya rantsu? Allah ya ce yana rantsuwa da abin da ya halaka shi domin shi, girman kai kenan. Ya ce ina rantsuwa da girman kai ya Allah. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, lalle sina taushe maka sina taushe musu tafarkinka madaidaici, sina zaune musu shi. ثم لآتينهم من بين أيديهم زنزو موسو تقبنسو ومن خلفهم دا تباينسو وأن أيمانهم دا دامينسو وأن شمائلهم دا حقاينسو ولا تجد أكثرهم شاكرين بذاك سامو مفي يوانسو سنا ما سقولي مكبا سيكو غاشي فوبلنش يانونا أكوية متنبلي ينبيار وطن دباسو بوتا ما الله أدورون قصا أكوية متنبلي ينبيار وطن دباسو بيس الدين الله sannan mutum biliyan kuma guda zuwa jutun dake bauta ma Allah ma kalilan ne daga cikin su suke bisa hanya ta gari cikin su akwai wadanda zagin sahabbai suke yi cikin su akwai wadanda suke sukar malaman sunna cikin su akwai wadanda ubangijin ma ba su raga mu ba cikin su akwai masu bata nau'i daban-daban cikin su akwai rafida wadanda ke zagin sahabbai da zagin ma ya wuce sahabbai ya kai ga annabi wanda ke ganin cewa annabin ma sai an kone shi cikin wuta inna farjan nabi allazi jama'a bihi al-aisha wa hafsa la budda an tamassahu an-nar li yutahhara an wata'il kuffar haka suka fadi ranar tashin kiyama Allah zai tsayar da annabi bakin gangan wuta sai ya riko farji annabi a jefa shi cikin wuta ai ta kone shi domin me domin a tsalkake shi daga saduwar da yake da kafirai suwa ne ne kafirai Aisha da Hafsa wadanda suna cikin ummahatul mu'minin da haka wadanda suke bauta Allah ma bauta ta gaskiya ɗan kalilan ne akwai wadanda duniya ta dauki hankalin su sunan ɗaya ne na musulmi amma ayyukan su da abin da ke cikin kirazan su babu musulunci ciki ga sunan waɗanda kuma suka aure shawawakin su ta duniya ga sunan zuharal fasadi fil bari wal bahri banna ga tana ana yi nau'i daban-daban zina ta yi yawa cikin ƙasa shaye-shayen giya luwadi babu wani laifi da aka taba wa Allah wanda ba a yi shi yanzu kuma daga cikin mutanen nan ne masu cewa mu musulmi ne dama annabi ya ce ku yi kokari ku yi gaggawa ga ayyuka na gari yace fitanan ka kaita ilailil muslim gabanin zuwan wasu fitinnu fitina ce wadda take kamar wani yankin dare mai duhu yuzbihu rajulun mu'minan mutun ya wayi gari yana mu'mini wayumsi kafiran amma ya yi marice na kafiri wani kuma wayumsi mu'minan yayi marice na mu'mini wayuzbihu kafiran ya wayi gari yana kafiri lokacin mutum ko mutane na yawo bakin gaban musulunci da kafirci na ake me yasa yake haka ke faruwa yabi udinahu bi ardin minad dunya yana sayar da duniya yana sayar da addinin shi ne da wasu ɗan kaya na duniya kurum da an bashi kuɗi an sai imanin shi ga shawace-shawacen duniya nan to duk yana cikin ma dai abinda iblis ya yi alƙawari zai batar da mafi yawa hadisin annabi adam hadisi abu huraira mai ban tsoro ya karantar da mu cewa ɗan kaɗan ne za su shiga aljanna na saba karanta hadisin malamai sun saba karantar da shi wanda za a kira annabi adam yawmal qiyama a ce ya adam ya annabi adam ya ce labbaika ya karba ma Allah a ce to tura rabon wuta daga cikin iyalinka hidda rabon wuta annabi adam ya ce ya Allah menene rabon wuta cikin iyalina sai Allah ya ce cikin kowane mutum dubu mutum 999 su ne rabon wuta guda ɗaya ne rabon aljanna lokacin ne mutum zai yi kurkura lokacin kurkurar shi bai yi ba lokacin ne mace za ta haifi abin da ke cikin cikinta ta take shi bata san ta yi naƙuda ta haife shi ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalati sa'ati shay'un azim dukkan wata mai shayarwa a wannan yinin za ta shagala daga abin da ta shayar wata ran nasa sukara kaga mutane suna maye wa mahun bi sukara alhalin ko ba mayen suka dauka suka sha ba mutane na tashi suna faduwa walakinna azaballahi shadid azabar Allah ce ta zama mai tsanani wanda suka gani shi yasa suka shiga cikin mayen to haka al'amari zai kasance mutum dubu dun mutum ɗaya ne rabon aljanna mutum 999 ɗin wuta ne ashe iblis zai cika alƙawari ne ko duk da yake ya istisna'i wani wuri yace illa ibadaka minhumul mukhlasin ko cewa banda zan batar da mutane gabaki ɗaya face bayinka daga cikin su mukhlasin wanda aka tsalkake mukhlasin wanda aka tsalkake mukhlis wanda yayi tsalkin an fahimta ismu maf'ul ne don haka sai bayinka waɗanda aka tsalkake su kadai ne za su kubuta to haka ne cikin kowane dubu an tsalkake guda cikin kowane dubu an tsalkake guda wanda za a tattara guda gudanna a sa aljanna idan ku aka runguma dubu kana ciki an ka sa Abubakar As-Siddiq laka barka shiga uku to za a dauke ka kai ka aljanna a bar Abubakar saniyas ne ni izu ma fil gar izi ya kuli li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wanda annabi ya ce Abubakarin fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Abdurrahman fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Sa'ad fil janna wa Sa'id fil janna annabi ya lissafa su goma yana cikin al-ashara al-mubashiruna bil janna duk yake wasu sun ce wutar da za a yi ma Abubakar azaba da ita mata wucewar da aka yi ma sauran mutane za a yi tashin kiyama biyu tashin kiyama na farko za a yi shi na kansu Abubakar kuro sannan a yi tashin duniya na biyu wanda za a game kowa da kowa to haka al'amari yake bisa ga wannan Iblis ya ɗauki alkawali Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Adam uskun anta wa zawjuka aljannata ko ka je ka zauna cikin aljanna kai da matarka wadda an halicce ta ne daga awazaci kuma ko awaza mafi karkacewa har annabi ya ce don haka ku zauna da mata dai zama na alkhairi in ka ce mace sai ka miƙe ta tabi ta tafi ɗari bisa hanya to ba zai yiwu ba sai dai sakinta za ka yi amma labudda ne mace duk yadda kai da ita sai ta nuna mace ce ta kowace fuska sai ta nuna cewa mace ce babu shakka annabi ya yi fushi fa da matan shi wani lokaci ya dawo masallaci sai ya yi wata guda ya ƙaurace musu cikin masallaci aka kwan 29 ba shi ne wata ba kuka suke suna ta tambaya ya kuka ga manzon Allah wanda duk ya shigo gida ya fuskan manzon Allah ya kaza kaza tambaya suke ta yi duk sun damu hankali ya tashi amma yana dawowa cikin gida guda suna hango annabi ya shigo sai ta ga kwana 29 ne ba 30 ba sai ta ce ba ka ce wata ɗaya za ka yi ba mik dawo da kai yau so haka al'amari yake dole sai an yi haƙuri an zauna da su to annabi Adam ya zauna aka ba Iblis dama Iblis ya zo musu wanda wasu malamai suka ce Iblis ya zo ma annabi Adam da Hawwa a cikin aljanna ya aka ya samu shiga aljanna sake take ana iya shiga ta kurum anyhow ana iya shiga aljanna domin aljanna an ce la yasma'una fiha lagwan wala kizaba to gashi ya shiga ya yi musu ƙarya ciki kuma ya yi musu gururi ya aka yi haka wasu suka ce kai ila wata aljanna ce ba waccan aljannar ba malamai suka ce wallahi tunda Allah ya sa alifun da lamun ga aljanna aljanna can ce haka Allah yake kiranta a cikin alqur'ani a wannan lokacin dai an ba Iblis dama ya shiga domin kaddarar da Allah ya rubuto ta kasance ya zo musu kuma suka gane cewa Iblis shine basu yi musu shi ba yace musu shin kuna son yi muku nuni zuwa ga wani abu da zai taimake ku kun gani na fara zama a cikin aljanna gabaninku amma aka kore ni kuma wata rana koren ku za a yi mala'iku kadai abba a kora su ma dalilin da yasa ba a kora su akwai itaciyar da suka ci wadda ake kira shajaratul khuldi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ƙwararren doki na iya gudu ciki inuwarta
tsawon shekara 100 yana gudu bai tsallake inuwar ba. Duk da yake wasu malamai suna ganin ba a san ko ce itaciya bace, amma hadisi ya inganta ya tabbatu annabi ya faɗi ko wace irin itaciya ce, sai dai ba mu da irin ta a duniya. Ko akwai itaciya a duniya wadda doki ke iya gudun ko da minti 30 cikin inuwar iccen? Ba doki ba, ko kai ka ruga da gudu minti ɗaya kana wuce duk inuwar kowane irin icce na a doron ƙasa. To amma doki dan ƙwararre ya gudu ya yi sukan shekara 100 yana ƙoƙarin ya tsallake inuwar bai tsallake ta ba. Mukalla mu gani ya ce ku ɗiba da kunci kun zama daidai da mala’iku za ku zauna permanent. Nan take sai ɗan adam yammanci, dama sunanmu al’insan masu mantuwa ko? Sunanmu mantuwa daga nisyan kamar yadda wasu malamai suka faɗi. Bisa ga wannan ƙa’idar annabi Adam alaihi salatu wasalam ya ce lallai fa haka ne, inda tare da matar shi tana nuna mai haba ka zo mu ci mu zauna wadda irin ni'ima da Allah ya tanada cike aljanna, domin aljanna tana da ni'ima fiye da yadda ɗan adam ke tunani. Al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi ya zo da hadisi a littafin shi na Al-Mustadrak ala Sahihain cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci aljanna ya kawata ta, ya sa kayayyakin kawace-kawace cikin ta, sai ce ma aljanna ta kallumi ki yi magana. Aljanna ta dubi kanta, ta dubi irin ni'imar da Allah ya yi cikin ta, sai ta ce qad aflahal mu'minun, tabbas ko mu'mine sun yi babban rabo in dai su za su shiga ciki na. To wannan aljannar annabi Adam bai son ya fita, haka ma matar shi Hawwa ba ta son ya fita, sai suka ci itaciyar suna ci. Wannan ya kasance dalili da Allah madaukakin sarki ya rike su a kai shi, sai su ko da suka duba sai suka ga tufafinsu na aljanna sun cire, alama na cewa za a kore su daga aljanna kenan. Badat lahuma sawatuhuma ko wa tafika yaksifani alaihima min warqil janna, suka kama ruga da gudu suna ɗebo ganyayyakin aljanna suna ƙoƙarin rurrufe jikinsu suna rufe al'auransu. Wanda yau aiki ta campaign mutane su zama kamar dabbobi, mata su yi ta bayyanar da tsiraicin su akan hanya. Akwai wani beach nan ma ko a Morocco akwai shi, wanda duk wanda yake wurin nan tsirara yake, mata da maza. Wata ta to tare da mahaifiyarta da mahaifinta, ita tsirara mahaifiyarta tsirara mahaifinta tsirara, idan na ce tsirara ko panties babu. Yadda suka zo duniya nan fa ubanta ya zo ya tara da uwarta gaban idonta, mutane suka kewaye ana taɓi, gata tana kallo, ita bata wuce shekaru 18 zuwa 19 ba. An ci gaba, ga sunan suna yawo cikin birane tsirara ko? Za ka ga ana yawo tsirara, sannan akwai wani wando da ake sawa a tattanke shi har gaban mace siffa ta ta fito, abinda suke kira canal choy, shi ma gashi nan ana yi, gashi nan dai fasadi gashi nan ya bayyana ko'ina. To suka annabi Adam suna da ɗabi'a salima, suka riƙe rufe al'arorinsu suna ƙoƙarin tattare jikinsu, wanda dai daga ƙarshe a takaicen takaitawa Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su daga cikin wannan aljanna sababiyyar wannan zunubi. Ya fitar da su tare da cewa kuma sun roƙi shi gafara. Qala rabbana zalamna anfusana, kaga sun ce zalamna ko? Mun zalunci kawunanmu. Kuma an ce fala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin. To yanzu suka ce ma annabi Adam az-zalimi, to haka suke masahaban annabi. Da an ce wanda ya aikata abu kaza kaza sai su ce shi kenan, wanda na ce to ya haka ne su ce ma annabi Adam az-zalimi. Mu kalli wannan, ba haka ake ɗauka hukunci-hukunci kawai ana buga mu magabata ba, ana rafka su akan su. Wanda wani ɗungurungu sai ce ai annabi ya ce la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yace kada ku koma kafirai bayan wucewa ta, bangaren ku yana sarar wuyan bangare, bi ma'ana musulmi kada ku yi yaki tsakanin junan ku. Idan kuka yi kun zama kafirai, yace to ai sahabbai sun yaki tsakanin su, don haka duk kafirai ne, ma har alhazu kowa da kowa. Yace kuma kafirai masu shiga wuta, don annabi ya ce izaltaq almuslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fin nari. Idan mu musulmi biyu suka yi fada da takubbansu, to wanda ya kashe da wanda aka kashe duk yan wuta ne. Yace don haka duk sabon ma yan wuta ne, shi gaba ɗaya kenan ya condemn din su. To a bisa wannan, annabi Adam suka roƙi Allah zunubin da suka yi, Allah maɗaukin sarki kuma ya karɓa ya yafe musu, aka saukar da su bisa doron ƙasa, suka fara wannan rayuwar. Don haka ɗan Adam ya ji bisa doron ƙasa a matsayin ɗan Adam, saɓanin yadda materialist na wannan zamanin ke faɗi cewa ɗan Adam ya fito ne daga halitta ta biri, shi kuma biri kala-kala ne, har akai zuwa ga biri wanda bai iya miƙewa matsayi, wanda a duki, har akai kai suka ce da mutum da kifi da doki da kare da komi da kakansu ɗaya. Sannu-sannu ne abinda suke kira organic evolution, series of slow and gradual adaptive changes which living organisms undergo from more primitive, less differentiated, to more complex, more advanced, along a long period of time. Wanda suka ce ana samun evolution of one species from another. To babu wannan evolution ga musulunci. Annabi Adam ya ji bisa doron ƙasa ne a matsayin ɗan Adam. Turawa suna ƙoƙarin su yi wannan ne domin su hana ma mutane bin Allah. Yahudawa na yin hakan domin idan suka yarda da cewa ɗan Adam ya fara ne a matsayin ɗan Adam, to labudda yana da mahalicci, kuma labudda mahaliccin ne ya cancanta a bauta mai a bi dokoki ne. Wane ne mahaliccin? Dole a koma ma addini. Idan an diba addinan duniya, ko ma addini mafifici mafi ɗaukaka shi ne addinin musulunci. Don haka duniya za ta zama musulma. To saboda tsananin hasada da baƙin cikin, an aiko annabi Muhammad cikin Larabawa, Yahudu suka ce to mu ko ba za mu yi ba. Sai suka fito da tsari na secularism na cewa babu Allah ma gabaki ɗaya. Daga duniya sai ka duniya, in kan mutu kai kan mutu, shikenan ba a tayar da kai. Haka tsarin rayuwarsu yake. To annabi Adam kun ga da inda ya fito ko? To gashi a cikin rayuwa ta duniya. Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in ma ya'tiyannakum minni huda, idan shiriya ta zo muku daga gare ni, faman tabi'a hudaya fala khawfun wala hum yahzanun. Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda duk shiriya, don haka zai duk aiko shiriya lokaci bayan lokaci, wanda duk ya bi shiriya, to babu tsoro gare su ko babu baƙin ciki. Malamai suka ce tsoro yana kasancewa ne gabanin saukar musiba, baƙin ciki yana sauka ne shi ko bayan saukar musiba. To yinin kiyama ba su cikin waɗanda ke cikin tsoro. Sannan idan an zo an gama hisabi kuma ba su cikin waɗanda za su baƙin ciki. Kowa nan duniya idan aka ce yau ga jami'an tsaro nan na neman ka, sai ka shiga tsoro ko? Bayan sun kama ka akwai tsoro. Sai dai an kai ka an rufe gidan yari, sai dai baƙin ciki kuma, amma babu wani tsoro. Amma sadda ba a kama kafa da kaga inuwa sai ka tashi ka sheƙa ko? To ba su baƙin ciki kuma babu tsoro tare da su. To haka al'amari, Allah zai yi ta aiko annabawa. Allah ya aiko annabi Adam, ya aiko annabi Nuhu, ya aiko annabawa daban-daban. Babu wani yanki na duniya face Allah ya aiko musu wani manzo wanda yake musu wa'azi. To har aka kawo ga ƙarshen manzannin, wanda shi ne fiyayyensu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi. ya fara mishi wahayin farko da iqra, kai karatu. Kai karatu ya nuna cewa kenan gari dan Adam an bude babin shi da ilimi ko? Wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. To kuma gashi an fara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da iqra. Don haka ko cikin al'ummomin da suka zauna doron ƙasa al'ummar Annabi kuma ita ce mafi ɗaukaka ta gefe ilimi. Don shi ne ilimi na duniyar da na kiyaman babu al'umma da ta kai ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau Kadiba ga wutar lantarki nan, ga mota nan, ga jirgi nan ya tashi ciki iska yana zagayawa ko? Ga waya nan sai kai magana da na Makka cikin ɗakinka wanda ke bakin kofa bai jiya ba. Wanda ya yi da wani hadisi da Ummul Mu'minin na Aisha ke ba da labari abinda kafaran da suka yi ta ƙaryatawa. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka ko fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ta ce gashi wata mata tana tambaya Annabi yana bata hukunci, tana maimaita ya Rasulullahi a dai dan diba mini kamar tana jayayya dai haka. Ita Aisha tana bakin kofar ɗaki tana wanki, matan nan tana cikin ɗaki, amma Allah yana jin abin da ake faɗi. Amma alhalin ita da aka kusa ga ɗakin ma ba ta ji. To sai gashi Allah ya gwada muna, kana cikin ɗaki kana magana da na Saudiya, na bakin kofa bai ji. Sai ma ka ɗauki foto ne kana magana da shi, kana ganin foto ne video call ko? So al'umma ce da aka buɗe da ilimi, wadda duk wanda ya rungumi ilimi shi zai samun nasara, duk kuma wanda ya watsar da ilimi to zai taɓe cikin wannan al'ummar. Ai Yahudu suna ganin an buɗe wannan al'ummar da iqra'a, suka ce to karatu ya cin muna, suka shiga gaba cikin karatun. Malaman musulunci su ma suka ɗauki karatun. Malaman musulunci suka ɗauki karatun tsakanin na addini da na duniyar, suka yi zurhi cikin kowane, wanda abin mamaki duk da kimiyyar da ake ta muna alfahari da ita yau malaman musulunci su suka asasa ta. Akwai wani bayahudi da ake kira Tony Hibbs wanda ke cewa lokacin da malaman musulunci ke karatun boko suna bincike, har ma an samu wani daga cikin musulmin ma yana solving calculus, differentiation da integration. Kadiba calculus wayanda suka yi mathematics, dy dx, to wasu malaman musulunci suna solving irin waɗannan. Alhalin kasancewar yace Yahudawa da Turawa na can in eclipse of knowledge, duhun jahilci ya yi musu yawa. Daga baya musulmi muka watsar suka tsinta. To sai wasu suka ƙara wal muslima, wannan ƙarin na wal muslima na ƴan rediyo ne inda hadisi ya inganta ga kowane musulmi. Ai da an ce musulmi, musulma ta shigo. Bisa ga wannan, neman ilimin addini ya zama wajibi. Abdullahi bin al-Mubarak yace ilmul hal shi ne ake nufi a nan. Ka san sallarka, ka san ƴan mai dukiya kake, ka sayar da zaka, fitar da zakka, duk dai abin da kake ciki ka sayar da zaka yin shi. Matar aure ta san menene aure, ya za ta zauna gidan mijin, ya za ta wa mijin ta da'a, miji ya san yadda zai yi gabanin ka ya aure kai, ka sayar da menene aure, ya ake aure, ya ake zama aure, ya shari'o'in aure suke, duka ka sani. Duk abin da ya bijiro maka na rayuwa yanzu kana da ilimi kai ne. Ba a bauta ma Allah bisa ga jahilci. Sa'annan Allah ya raya ka, ya baka ji, ya baka gani, ya baka hankali, ya baka dama ka nemi ilimi, kuma ya halice ka ne domin ka bauta mai, ka koma lahira. Ba ka da wani hanzari gobe kiyama da zaka je ka jita ga Ubangiji cewa ya Allah ai hukunce-hukuncen gana ka ban san su bane, kaza kaza, alhali ba ka zuwa makaranta. Ya Allah tambaye ka, ka zama professor a duniya, ka zama doctor, masters gare ka ko kuma degree gare ka ko diploma ko NCE amma sallar ka baka tsaya ka karance ta ba kenan ka ba duniyar ka muhimmanci sama ga lahira. Yahudawa kuma suka yi tsaye cewa mu za mu yi ilimi sannan za mu toshe duniya ga ilimi sannan za mu toshe musulmi game da ilimi. Suka yi tsaye suka toshe al'umman musulmi game da ilimi muka zauna ga munan kara zube babu ilimi tare da mu. Suka yi amfani da dasisosin da duk suke amfani da su suka ga cewa sun raba mu da makarantun ne ta yadda ga munan yanzu zaune idan ka ce ka rufe kofar masallacin nan ka samu wata tambaya mai sauki game da sallah wanda duk bai karɓa wannan tambaya ba ba zai fita masallacin nan ba wallahi da yawa za su kwana a cikin masallacin nan. Ko ka rufe ka ce wanda duk watan nan na Janwari ko watan nan na Jumada al'ula bai zo makaranta ya buɗe littafi aka faɗa mishi ba kare fita masallacin nan ya zauna yanka shi za a yi wallahi da yuka kata lallashi saboda wani ya manta ma da abin da ake kira makaranta inda waɗanda suke biye da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kwasa ilimi dare da rana ba su zauna suka saki jiki ga duniya da muka saki jikin ba su kuke-kuke ma suke yi na saba faɗa muna mutuwa ta zo ma Abubakar yana kuka aka ce ya Abubakarin kuka na me yace wallahi ina tsoro yadda za haɗu da Allah na gobe kiyama ya zan yi hisabi da Allah. Ka duba As-Siddiqul Akbar yana tunanin ya zai haɗu da Allah sahabbai da dama lokacin mutuwarsu suka rika yin kuka a ce me kake ma kukawa ne yace wallahi ba yana kuka ne don dalilin wani abu da ya rasa a duniya ba yana kuka ne yadda zai haɗu da yinin kiyama yini wanda Allah ya kira yawmun asir yini mai tsanani yinin da mutane za su yi tsaye a kawo rana gwargwadon kamu ɗaya ga kansu ka dibi internal temperature ta rana abinda aka ce ta kai 20 million degrees Celsius duk yadda ruwa suka yi zafi ba su wuce 100 degrees Celsius amma ita rana ta kai 20 million mutane su kama zufa zufa ya jike ƙasa har aka kama iyo cikin zufa har wani zufa ya kame shi ga baki za a tsaye shekara 50,000 tsaye Allah bai ce ma kowa komai ba sannan kowane yini guda yana matsayin shekara kuma wasu 50,000 idan ka ce za ka zauna ba za ka iya zaunawa ba duka ba tabar albums ɗin ka an miƙe su sun zama sanda ɗaya ƙashin ka na fimo allaka shiga a nufin ƙashin ka na kunkuru ya zama guda ba alam babu wani jingina babu wani abu annabi ya ce kuma ƙasa ce qa'in qarqarin ƙasa ce miƙaƙƙiya babu tudu babu rafi ba icce ba komai zafin rana ne saman kan mutane jinin mutum ya tafasa ya koma super boiled jinin ka ba mamaki ya kai shi ma 20 million degrees Celsius idan wannan low na thermodynamics zai yi abin da first law of thermodynamics zai aiki a can ba za a gushe ba sai temperature ta ranar nan ta zama daidai temperature ta kanu ta jikin mutane don haka za ka ga mutum ya yi jawur kamar an sa karfe cikin wuta kuma babu ba a mutuwa wannan lokacin kuka ake yi ko tsaye aka bar ka yi aka ce sati biyu tsaye cikin air condition da komai to a rage maka ma a ce kwana biyu tsaye awa 48 wallahi za ka ci kuka har ka gaji kuma daga ƙarshe ba za ka iya ba don za ka kai kwanci ka so ko baka so ba to za ka shekara 50,000 sau 50,000 shekara 50,000 sau 50,000 zai tashi kusan kenan shekara miliyan 250 shekara miliyan 250 zai zama 5 times 10 to the power of 4 multiplied by 5 times 10 to the power of 4 zai zama 25 times 10 to the power of 8 2.5 times 10 to the power of 9 kenan 2.5 billion kenan kun ga zai zama shekara billion 2 da rabi ba million 250 ba shekara billion 2 da rabi mutum zai tsaye bai zauna ba ga mutum ya koma kamar an sa karfe cikin wuta yayi jajir don haka sahabbai kuka suke su Abubakar as-Siddiq wayanda a wannan yinin ma suna can karkashin inuwa al'arshin Allah su cikin air condition suke ba su ko sa abin da ake yi ba in gari ya waye su hadu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yifira a zauna a yifira da Annabi ana jin dadi sauran al'umma na can tsaye ciki irin wannan yanayin amma kuma su da ke da irin wannan martaba ɗan aljanna ne masu certificate na aljanna tun a duniya to amma kuma tare da haka kuka suke yi ya za su hadu da Allah Allah da ya faɗi cikin Qur'ani yace radiyallahu anhum kuka suke ya za su hadu da shi to kai kuma ka faɗi inda Allah ya ce ya yarda da kai cikin dangin ku fa faɗi guda wanda Allah ya ce ya yarda da shi to amma kuma gashi muna rayuwar da muke yi mun manta da Allah cikin rayuwar mu gabaki daya fasadi wanda kafirai ka yi babu wani aiki da kafirai ke yi a doron ƙasa face musulmi mu muna yi ne musulmi ne shan giya wanda duk ya mutu yana shan giya ma malamai sun tabbatar cewa idan aka turbude shi cikin kabari da zaka bada kwanaki ka tuna da zaka iske gawar alade domin an yi ta tona gawawwaki na mashaya giya ga Allah ya juyar da su ya mayar da su aladai amma mutum nawa nake shan giya wani idan an ce giya azzaka ita kwalba kuru duka kullu muskirin khamrun dukkanin abu mai sa mai giya ne wanda ya sha kudin giya ya sha wanda ya sha wata kwaya giya ya sha to mutum nawa ne ba su afa wasu ƴan kwayoyi suna amfani da su suna fitar hankalin kansu mutum nawa ne ga matan aure ga yara kanana da sauransu mu kalla mu gani ƴan uwa musulmi sa'annan mu kalla mu ga kasuwannin mu nan sun lalace riba ake ci dare da rana wanda wani sahabi ya ci yayi zina sau 36 ya fi mishi alkhairi da ya ci riba sau daya domin ku annabi ya ce riba da kufa 73 ta zunubi daga karama zuwa ga babbar kufa to karamar kufar laifinta karamar cikin 73 ita ce take daidai da laifin wanda ya zina da mahaifiyar shi to amma ga riba na ana ci ta fuska daban-daban indai ana samun dukiya to komai iya yi ake yi mai ce riba da wanda ke rubuta riba da wanda ke shedo riba da wanda ka kallo ana yi yana jin daɗi ana yi da duk wanda ya sa hannu ne cikin riba Allah ya la'ance su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su a cikin hadisi ne to kalla ne ko za ka ga mutum bai ce riba Annabi ya ce lokaci zai zo wanda in ma mutum bai ce riba ba yana da wahala wata kura ta riba ba ta shafe shi ba da daga zinace uwa uba mata suna zinace sun zama kamar karnuka Annabi ya ce za a kai lokacin da ma zinar za ta koma banza-banza a tsakiyar hanya kamar yadda yake cikin Musnadul Firdaus na Imam Ad-Dailami za a zuwa na zina wani wanda ya fi kowa imani wannan lokacin shine zai ce oh da dai an jaya zina ga tsakiyar hanya amma shi ta gefe da yafi shi yafi kowa imani a wannan zamanin haka al'amura za su ci gaba tsiraici ya bayyano ƴaƴan shegu su yi yawa duk lokacin da zina kuma ta yi yawa tashi hankali da kashe-kashe zai yawa ga al'umma fitintinu da bala'u'a za su rika saukuwa ga al'umma. A waye gari mai kashi bai san dalilin da yasa yake kashin ba, wanda aka kashe bai san me yayi aka kashe shi ba. Ana zubar da jini nan mu'minai wanda annabi yace sama da ƙasa su haɗe ya fi sauki a gurin Allah bisa ga azubar da jinin mu'mini daya. To amma za a yi kisan mutane ba dare ba rana, wanda suka ci daga 1948 to date ba a taɓa samun sadda jinin ɗan adam ke zuba kamar irin wanga lokacin ba. Kullun safe zubar da jini ne ake ta ƙara yi, yaƙe-yaƙe ga suna ana yi da kuma fasadi. Mutum ya zo domin neman duniya ya yanka ɗan ƙaramin jariri, malamai sun ce mishi ya yanka malaman shi na tsibbo bokaye ya girma jariri, yana kallo ya sa yuƙa ya yanke ya cire kai ya ɗebi jini a je a yi tsari domin ya samu mulki ko domin ya samu kasuwanci ko domin ya samu wani abu. Na taɓa ba mu misalin wani a cikin Ramadana ko wanda aka sa ya yi zina hadda yadda ya haifa, sai da ya bata magani sannan fa ya zina da ita domin ya samu kuɗi kuro. To haka mutane za su afka cikin fasadi mai girma, rayuwa ta yi tsanani, babu wanda ke da security na rayuwar shi. Idan ka fito gabanin ka kai kuna ku uku, ba mamaki ku yuza ku isa duk inda kuka yi. Radadin mutane suka haɗu su biyar suka kama hanya daga unguwa zuwa unguwa, ba za su kai wannan unguwar suna su biyar ba, sai an kashe, in ba a kashe su gabaki ɗaya ba an kashe wasu daga cikinsu. Haka zubar da jini zai kasance, kai fitina ta kai fitina ma mutum ya zan ya fi son mutuwa ma da rayuwa. Mutum ya shuɗe ga kabari ya faɗi yana mirgina yana faɗin ya laice ni, kuntu makana sahibi hadha al-qabri, ina ma a ce na kasance bagiren wanda yake ciki wannan kabarin da ya fi min alkhairi. To ko kasancewa ya ciki kuma lokacin babu addini tare da shi, tafiya ce tafiya da jale bayyana, ya zo ya azabtar da mutane ya kawo bala'o'a da musibu daban-daban, ya yi amfani da modern technology ya haukatar da mutane, tafiya ta kai tafiya har sai an kai lokacin da la yuqalu fil ardi Allah Allah, suna Allah ma ba a faɗi. Sai wani ya shigo cikin intermediate low cost ya ce Allahu, mutane su taru ana faɗin wai menene ma'anar wannan kalmar. Sai a samu wani tsoho can tugub-tugub, sai ya zo ce lalle na taɓa jin wannan kalmar ta Allahu da wata kalma da ake kira as-salatu, amma ni kaina dai tarihi na ji ban san abin da suke nufi ba. Domin Allah zai aiko wani iska na bom, iska na chemical weapon, wanda duk mumin ya shaƙi shi zai faɗi ya mutu, kafirai ɗaya za su rage a doron ƙasa. Alayhim taqumu sa'a, a kansu sa'a za ta tsayu. Za a rusa ɗakin Kaaba, za a maida ɗakin Kaaba ya koma tarihi, ya koma fili masallacin annabi. Alhalin Madina an gyara ta, ta yi kyau fiye da ta saba yin kyau. Za a rusa garin Madina a kore mutane tsawon shekara 40 ba kowa cikin Madina, a maida ɗakin masallacin annabi Masjidun Nabawi, masallacin da annabi ke limantar al'umma, masallaci na farko da aka gina bisa ga addinin musulunci, wanda a cikin shi akwai rauda, gurin da ya fi duniya da abin da ke cikin duniya daraja. Zai koma zuu inda ake kiwon dabbobi. Yahudawa suna zuwa kallo. Yahudawan nan da muke ta su, waɗanda muke canza ma kanmu sunaye, ka sa mu kanka Ronaldo ko ka sa mu kanka Messi ko ka sa mu kanka wane ne, waɗannan Yahudawan yadda suke kiyayya da musulunci za su kai garo sadakin Kaaba ta hannun wani mutumin Ethiopia da ake kira Zuswai Qataini, wanda annabi ya faɗi haka za su rusa. Sun kashe ko musulmi ko ina, sun lalatar da duk wani abu na addinin musulunci. An sa doka babu masallaci, ba a sallah, wanda ya sallah za a kama hukuncin kisa, haka za a yi ta yi. Kamar yadda yake a Angola an sa musulunci sanshin ko ba a sallah Angola, da ka ce Allahu Akbar kai sallah dan sanda na kusa gare ka zai danke ka, ba a gina masallaci da ka gina gwamnati za ta amsa fili. Ga Central African Republic, inda da rana aka kama musulmi aka dace aka soya ana ci, wani Bature yana kallo mamaki ya ishe shi ana cin mutum rana tsaka, yace misalin karfe 10 na safe. To haka duniya za ta wayi gari, ya kasance ji masoya Abubakar As-Siddiqul Akbar, masoya Umar Al-Faruq, masoyan Uthman bin Affan, masoyan Ali bin Abi Talib, duka sun kare, masoyan Messi da Ronaldo, masoyan Neymar ko su kade suka rage. Yan tambaye ka menene addinin ka, maimakon ka ce addinin ka musulunci baka kosa abin da ake kira musulunci ba, sai ce Real Madrid ita ce addini ne, wancan ya ce Barcelona ita ce addini ne, wanda a cikin Catalonia inda Barcelona take akwai wani guri wanda an ma haramta koyin larabci a ciki, da sunanka Abdullahi wannan gurin ba za a kira ka da suna Abdullahi ba, sai dai a yi maka wani suna wanda bai da larabci cikin shi, saboda tsananin kin Allah da kuma kin manzon Allah, wadda kwallo an asasa ta ne domin kawai a yi ma addinin musulunci aibi. Shugaban kwallon Sepp Blatter ai ya faɗi, ya ce football is a religion, ya ce addini ne, amma it will take over in future, za ta amshi duk sauran addinai nan gaba, kowa ya koma gaba ki ɗaya ya bar addini ne, musulmi ya bar kiran kai ne musulmi, krista ya bar kiran kai ne krista, an koma gaba ki ɗaya ƴan kwallo. Haka al'amari zai kasance kamar yadda yake faɗi, yana daga cikin plan Copa del Rey King's Cup, wanda ake Spanish King's Cup, an kakaro shi ne domin a haɗa kan Krista da musulmi a cikin Spain, bayan an yi ma musulmi kisan kiyashi tsakanin ƙananan yaren da manya, an yanke mutum kusan 500 a garin Granada wanda suke kira Granada a yau, an je garin da an cilasta ma malamai sun cire rawani sun aske gemu, an sa musu kayan kwallo, an ce sai sun buga kwallo don dole, an kwashe littattafan musulunci an zuba cikin ruwa an kona, an ɗibo su musulmi an ce musu duk mai son ya musuluncin shi ya zo a bashi wani guri, aka sa su cikin jirgin ruwa aka taida su, sai da suka kai tsakiya aka tadda bom ya kashe su. A cikin watan April aka yi shi a dalilin yin April's Fool, wanda wani musulmi yau ke yi. Haka al'amarin Yahudi yake. To za a wayi gari nan gaba, idan ka tambaye mutum addini ne zai ce maka wallahi shi addini ne Manchester United. Sahabbai da ke musulunci sun kasance suna son junansu, ruhama ubainahum, idan an ce wannan musulmi ne shikenan ya zama masoyinsu, suna so ne don ya so Allah, suna so ne don ya bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta yadda mutum zai ce ma dan uwan shi ka je cikin matana ka zabi waɗanda sun ka fi kyau, zan sake su ka aure su, gidana in raba in baka, ga yadda suke da kauna da son juna tsakaninsu saboda Allah kurum. To yi wannan soyayya ta kare, za ka ga dan Barcelona ya fi son dan Barcelona dan kwane bisa ga musulmi dan Real Madrid. Haka yadda yake neman labarun Barcelona bai neman sanin musulunci, haka nan da za a sa kwallo El Clasico karfe 5 na asuba zai tsaya ya kallonta ya ga yadda Messi da Ronaldo za su cin kwallo, amma bai iya miƙewa lokacin sallar subahim ya gana da Allah, Allah Allah madaukakin sarki wanda ya halicce ka, ba ka iya ganawa da shi. Annabi na cewa al-musalliyuna ji rabbahu, ba ka iya ganawa da ubangijinka, kwallo dai ce ita ce ubangijinka. Za ka iya ɗibar kuɗi ka je ka biya ka shiga gidan kwallo kullum, in durar da ake kwallo za ka iya biyan kuɗi ka je ka shiga, da za a tare masallacin nan a ce naira 20-20 ake shiga a yi sallah, dawa-dawa za ka samu ciki. Ko a ce duk sati naira 20, sai ce to ai na bar ma sallah tun da abin ya zama haka. addinin musulunci na ta takarbarewa, samari sun lalace. Saban annabi, in annabi yasa irin sutura suka ga irin ta, shikenan sun kama sa irin ta. Yadda duk annabi, annabi yake son kunu da kosai. A haka Abdullahi da Umar yace, to shi ko ba zai koma karin kumallo da komai ba in ba kunu da kosai ba, kuma haka yayi har ya bar duniya. In yana tafiya akan hanya ya kai inda annabi ya taba tsayawa yayi fitsari, to ko bai jin fitsari sai ya tsaye wannan gurin ya kakkaure fitsarin yayi shi sannan ya wuce. Suna son annabi Muhammad yadda yake kake zato. Kamar yadda Abu Sufyan yake fadi, ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Mu tare da haka mu ko mun dawo mu aje wannan riga irin ta Messi kake so. Zaka ga akwai jersey tsadadda ta wajen naira 20,000, ita zai bada kudi ya sayi ta Arsenal, shi fans ne na Arsenal, yana take wando. Gashi da wani aski, mummuna aski, wanda ainihin kiyama zai tashi gaba Allah da wannan askin. Kwalla ta kasance ma al'umma musiba. Musunci za su kashe ko triliyan nawa ne, za a yi unhwani da gwamnatocin kasashen Turai da ko ina a ga cewa an raya kwallo, har sai ya kasance mutum ya fi ganin daraja Messi da Ronaldo da ire-irensu bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In kokariya ne yau idan aka ce ya bada tarihin annabi ba zai bayar ba, amma idan aka ce ya bada tarihin Ronaldo, zaka ji ya faɗa maka Ronaldo ya taso yana dan shekara kaza, ya kwallo a Portugal club na Sporting Lisbon, ya baro ya dawo Manchester United, ya ci Ballon d'Or, ya koma Real Madrid, ya sake cin Ballon d'Or, yayi mi yayi. Zai baka tarihin su ciki da waje, amma idan ka ce to ba ni tarihin Abubakar Siddiq, sai kama sujan kai. Ashe ka ga an nufaci abin da ake faɗi. To haka al'amari yake. To wallahi akwai ranar ƙin dillanci, ranar da mutuwa za ta ɗauki ka. Mutuwar nan dole tunda daga Allah ka fito ko, kuma ga hannun shi kake yau, to kuma gobe gare shi za ka koma. Mutuwar nan kana da notice? Akwai wanda yau mun yi sallar isha'i da shi, amma yanzu yana can cikin kabari ne. Akwai wanda sadda muka fara wa'azin nan yana da rai ne, bai san zai mutu ba, amma yanzu kuma Allah ya dauki ran shi. Mutuwa babu irin wanda bamu gani ba. Kullu mri'in musabbihun fi ahlihi wal mautu adna min shirakin alihi. Kowane mutumin yana wayuwar gari cikin iyalin shi ne, alhali mutuwa ta fi kusa gare shi bisa ga hancin takalmin shi. Wani daga cikin malaman kirki tabi'ai Abdullahi ibn al-Mubarak yace, mutuwa takan kawo ma dan adam ziyara a kowane yini sau 24. Idan sa'a ta buga sai ta zo, ya Allah wannan yana cikin lissa, ce a bai ciki a bari shi next hour. Haka ake tafe baka sarar da mutuwa ka za ta dauke ka ba, kwatsam sai mutuwar ta far maka baka shirya ba. Alhakumut takasur, son tare jin dadin duniya ya shagaltar da ku. Kana nan kana ta bidar data line, kana nan kana ta bidar duniya, kana ta bidar jin dadin duniya, kwatsam sai mutuwar nan ta zo ta dauki ka, wadda wallahi babu wata azaba da dan adam ya taba yi ma dan adam wadda ta kai dace mutuwa. Na karanta mana hadisi a cikin littafin silsilatul ahadisi sahiha, wanda aka tayar da wani mutum daga cikin kabari wanda ya mutu lokacin da wasu samari na Banu Isra'ila suka yi sallah suka roki Allah ya tayar da matacce, ya fito a cikin kabari yana da sima ta salih, yana kakkaba kasa, ya harare su yace, me yasa kuka yi mini haka? Kusa in sake dandana dace mutuwa. Yace wallahi shekara ta 100 cikin kabari, amma ji nake kamar yau aka dauke raina. da za a samu soyayyen maya a jefa ka ciki ka rika soyuwa baka mutuwa bai kai dai bisa dubu na dacin mutuwa ba ko ba mamaki mutuwa tana jiran kai cikin dare baka sani ba ka saba idan an wayi gari ka diba ka ga silin ko ka ga POP ko ka ga wani kawa ya zanka kana bude ido sai ka ga itacen kabari dakin kawaici dakin kadaita daki na azaba daki na kunama daki na macizai wanda komai imanin ka ma kabarin da an saka ciki sai ya matse ka sai a wazar da mata game da tahagu don mutul kabari sa'an nan ya zaki ka annabi yace da akwai wani wanda za a sawa kabari kasa ta ki matsa tila kana sa'ad da ya kasance sa'ad ibn mu'az wanda lokacin da ya mutu saboda girman sha'anin shi a wurin ubangiji sai da al'arshi Allah ya girgiza in jazza arshur rahman li mauti sa'adin hadithin jabir bin abdullahi al-ansari wanda imam al-bukhari yazo da shi a cikin littafin sahih al-arshin nan kuka dibi girma ne in ka dauki duniya ka jefa ta cikin sama ta farko za ta koma kamar ka jefa zobe cikin daji sama ta farko ka jefa ta cikin ta biyu ta koma kamar ka jefa zobe cikin daji ka samu cela ya dinki sama ta farko da ta biyu su ƙara fadi ka jefa cikin ta uku za su koma kamar ka jefa zobe cikin daji ka samu cela ya ƙara dinki ma sammai uku ka jefa haka za kai akai sama ta bakwai to ka jera su ka dinki samman dukkan ka jefa cikin kursiyin ubangiji za su koma kamar an jefa zobe cikin daji kursiyu ka doke ta ka jefa cikin al'arshi za ta zama kamar an jefa zobe cikin daji amma sai da al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwar sa'ad aka dauki gawar sa'adu ba nauyi munafikai suka ce sa'adu ya lalata kai ne ya kwashe dukiya ya ba annabi yunwa ta kama shi gawa ce ko nauyi ba ta da annabi ya ce runduna ce wadda mala'iku da bata taba taka doron kasa ba Allah ya turo su dauki gawa ya ce da kun saki gawar da kun ga gawa na tafiya sama iska aka kai shi aka rufe ya ce wallahi Allah ya gwada mishi handkerchief na shafar fuskan sa'adu a cikin aljanna idan za a yi mishi kudi yafi duniya tsada da abin da ke cikin ta amma kuma yake kasa na can ta maki sa'adu har a wazar dama ta game da tahaggu yace da akwai wanda zai kubuta daga wannan da sa'adu ne don haka mutuna da ciwa akwai ranar mutuwa mutuwan nan kuma idan aka zo ba ita ce mafi girman al'amari ba akwai aqamatul kubra yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara akwai ranar tashin kiyama wanda duk azabar da ake maka cikin kabari akwai maciji a cikin kabari wanda in kana makka ya sara anan so ko ta bai same ka ba to zaka sama ga shekaru 40 kana jin radadi da dahin wannan macijin gagarwa shi na wutan jahannama an samu mutum cikin kabari amma ana busa kafo mutane na mimmikewa zai cewa man ba asana min marqadina hadha wa ya tayar da mu daga wajen kwanciyar mu wannan zai ga ma azabar kabari so man tabita saboda abin da ya hango na kiyama to daga baya za a bude wutar jahim Allah zai gwada ma waɗanda ba su bi shi ba wannan wutar da irin azabar da ya tanada a ciki don haka ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu san inda muka fito ko mu san inda muke mu san kuma inda za mu koma gobe tun da zuwa na ta gwada mini lokaci da yadda Allah a nan zan dakata sai wani lokaci insha Allahu ta'ala idan na samu gayyata zan yi karatu irin wanda na so in yi din amma wannan goro ne saboda ina cikin rashin lafiya kuma ina da marar lafiya a asibiti wanda yanzu dole sai na koma Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka karanta ya amfane mu Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance masu aiki irin na su Abubakar As-Siddiq aiki irin na salihan mutane Allah ya raba mu da Yahudu da sharri Yahudu Allah ya raba mu da Ronaldo da Messi Allah ya cire mu na kaunar Barcelona da Real Madrid da Manchester United a cikin zukatanmu Allah ya sa soyayya su Abubakar As-Siddiq ta mai soyayya da ake masu Manchester su Arsenal su Chelsea a cikin zukatan mu'mini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن